بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أول علم أكيد يساك تعلم وأن يمشي نلتن بيرغة وطن صفر شكرة دبو ديد ديه حدود 40 من هجرة من زمان الله صلى الله عليه وسلم wanda shine sha biyar ga watan goma shekara ta 2018 a lissafin miladiya. Za mu tashi a darasinmu na 72 a karatun littafin Fadlul Islam na Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab tare da sharhinsa na Malam Salih al-Sheikh a can ƙarshen shafi na 96 fiqara ta ƙarshe li hadha ihris ya talib al-ilm. Na'am, bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشاعر وفقه الله: لهذا احرص يا طالب العلم ويا معاشر الفضلاء، احرصوا على هذه الوصية: الاستقامة في كل المسائل، الاستقامة في أمور العلم، في أمور العمل، في أمور الصلاة بإخوانك المؤمنين، في أمور الدعوة، في أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجنب نفسك الهوى، وألزم نفسك للاستقامة على ما يرضي الله، ليقضي الأمر في المستقبل خيرا إلى خير. أما إذا عظم التفرق وضربت الاستقامة من الفضلاء بخصوصهم، هم العلماء طلبة العلم وأهل القراءة بعمومها، فإنه يحصل من المفاسد بقدر ما خالفه.
Wannan har yanzu malam yana mana sharhi ne da bayani akan maganar Hudhayfatu ibn al-Yaman radiyallahu anhu, wanda yake cewa kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito: ya ma'ashar al-qurra, istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida, wa in akhadhtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Yana magana da ɗaliban ilimi makaranta, sawa'un makaranta Al-Qur'ani, makaranta hadithai, makaranta littattafan ilimi, wanda dai suka mai da hankalinsu akan harkar ilimin addini da damuwa da shi, da gyara halin mutane, da gyara alaƙarsu da Allah, da gyara ibadarsu, da gyara zamantakewa, da dukkan abin da ya shafi dai rayuwar musulmi. To, waɗanda suka mai da hankali kan wannan abu su ne masu karatu, masu ilimi. Yake musu wasiya cewa su tsaya akan hanya, domin shiryuwarsu da kintsuwarsu shiryuwa ce da kintsuwa ta al'umma, lalacewarsu da barnarsu barna ce a cikin al'umma. To, a cikin wannan siyakin shi ne malam yake ƙara bayani, yake cewa lihadha ihris ya talib al-ilmi, don haka ya kai ɗalibin ilimi ka yi kwaɗayi, wa ya ma'ashir al-qurra, ya ku taron makaranta, ihrisu ala hadhihi alwasiya, ku kwadaitu akan aiki da wannan wasiya ta Hudhayfatu ibn al-Yaman, wacce ce bil istiqamati fi kulli almasail, ku tsaya akan hanya a kowace mas'ala. Mana duk mas'ala ta rayuwarka ta addini, to ka tsaya akan daidai, ka nemi daidai kuma ka bi daidai. Al istiqama fi umuril ilmi, a wajen ilimi a sami istiqama, a yi karatu mai tsarki, a yi shi a gun malamai, a samu ladabin ɗalibin ilimi tare da kai, babu raina mutane, babu yin karatu don a ja da wasu, babu nuna na'iya, ka yi ƙoƙari, ka yi ikhlasi, ka nemi karatu don Allah kuma ka yaɗa shi don Allah. Fi umuril amal, haka nan al'amarin aiki, ya zama cewa kai abin koyi ne a cikin mutanen da kake kiransu, kake ilmantar da su, abinda kake cewa a yi a ga kana yi, abinda kace a bari a riƙa ganin kana bari. Ya zama kuma kana gyara alaƙarka da Allah, musamman cikin sirri, babu abinda Allah kan tona asirin mutum da shi irin zunubi a koye yace fi umuri as-silati hakanan abinda ya shafi sadarwa da alaka li ikhwanikal mu'minin ga ɗan uwanka mu'minai shi ma a samu istiqama babu rena wani bangare babu rena wani kowa mutum naka ne duk musulmi duk dalibin ilimi ka damu da shi ka himmatu da shi gurgudan halinka a matsayinka na dan adam a kyautata alaka a kyautata mu'amala sakin fuska gaisawa kyakkyawan zato kallon alheri ta'awuni wanda babu sabanin Allah a ciki ba sabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda za a hada kai to a ganka a ciki babu warewa babu jin cewa kafi kowa iyawa hadin kai a tattaru a gyara abinda ya baci a kintsa abinda ya lalace a sayi ayi sulhu tsakanin yan uwa ayi zamantakewa mai kyau a nuna wa al'umma misali mai kyau a ga hali mai kyau a gun malamai dan mutane su koyi da su kar ya zama cewa kullum malamai za a kalla a ce duba malaman nan sun cika kaza sun cika kaza har a kasa koyi da su ai tsammanin cewa addinin ma ba zai dabbaku ba kowa sai abin da ya ga dama yake kar ka dai ka bari a samu irin wannan alhamdulillah a daliban ilimi a gurin su ake ganin abun koyi to a ci gaba da samun abun koyi a wurin ka da wurin sauran daliban ilimi yace fi umuri da'awati hakanan a cikin lamuran da'awa ayi kokari ai karatu na abin da ya shafi usulul da'awa a san meye da'awar a san usulubin yadda ake da'awa hanya yadda zaka kira mutane ka kira su da hakuri wannan shine babban abin da annaba suka ci nasara da shi basu zo dama domin a ce sun lallaba mutane kar su gaya musu laifin su ba kai irin yadda annabawa suka go da manzanni suka go irin haka ka zo wa mutanenka illa dai kai ba annabi bane ba manzo bane amma aikin su shi ka dauka kake yi a matsayinka na dalibin ilimi annabawa da suka zo ba zama suka yi suka kyale mutane su ce to ai muna so mu zauna lafiya da mutane shine mai shiru mu kyale mutane sai abin da suka ga dama a'a annabawa ba haka suka yi ba dole ne a yi magana a faɗi cewa abu kaza da ake ba daidai bane ya jama'a ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine addini karkace saboda ka zauna lafiya da mutane sai kai shiru da bakinka ba za ka ce komai suke ba kyau kuma a kyale su akai ba a'a lalle ne kai hakuri yadda annabawa suka yi hakuri ka faɗa musu illa dai kai amfani da uslubi mai kyau da harshe mai daɗi da kuma niyyar al'umma ta shiryu ba kawai ka gaya musu abin da kake so ba harkar da'awa dai tana da faɗi yace fi umuri al'amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar hakanan cikin abin da ya shafi umarni da aikin alheri da hana mutane daga mummunan aiki kullum ya zama kana hada ana yin wannan ana yin wannan kar ka dauki al'amru bil ma'rufi kawai kamar da yan tabligh suke yi su ba sa annahyi anil munkar sai dai al'amru bil ma'ruf yawa to dole ne tunda annabawa sun yi al'amru bil ma'ruf sun hada da annahyi anil munkar to wajibi a haka hakanan kuma kar a tsaya ya zama cewa annahyi anil munkar shi kadai ake yi kamar da masu tsanani mu'tazilawa khawarijiwa suka yi har suka fidda mutane daga addini a'a a hada baki daya a samu al'amru bil ma'ruf a kira mutane su aikata aikin kirki kuma sannan a hana su mummunan aiki gurgudan yadda ya zo a dalili wajannib nafsaka alhawa ka nesanta kanka daga hawa san zuciya babu abin da ke lalata rayuwar mutum musamman malami irin san zuciya ayi hakuri wa'azin na malamai ne malamai ake wa shi yasa muke ambata wannan domin dama shi ma Hudzaifa ai da malamai yake magana yawa ce ka nemi duk yadda zaka ka nesanta kanka daga san zuciya in malami san zuciya ya shige shi to al'umma za ta halaka abinda ba daidai ba zai ce musu daidai ne abinda kuma daidai ya ce musu ba daidai ba domin abinda yake kallo shine san zuciyarsa abinda ya dace da shi ayi abinda bai dace da zuciyarsa ba ba za a yi ba wani yana son sa shi ma za a yi da shi wani baya son sa baya yi da shi wannan duka hawa ne hakanan kar ya zama kai dukan abin da zaka raba kan mutane saboda kai ka zabi wani wuri da kake ga fahimtar ka duk wanda ba wannan ba kuma ba za ka yi wata mu'amala da shi ba wannan duka ba daidai bane ko a raba kan mutane ko ta harkar siyasa ko makamancin irin waɗannan malami ya shiga cikin irin waɗannan al'amura ko na siyasa ya shiga yana bangare kaza baya bangare kaza duk wannan ba daidai bane malamin addini fitila ce ga kowa ba shi ba harkar siyasa irin dai wannan siyasar tamu ta party wannan kaza ba abin da ya hada shi da ita ka ilmantar da mutane dan kowace fati naka ne yazo masallaci ya ji ilimi ya hadu da kai wurin lecture ya ji karatu ba ruwanka da cewa nan kake ko nan kake inda damar da ba wanda zai sani a duniya me kake dauka ma a zuciyarka na siyasa to kai haka saboda amfanar mutane da ilimin ka yafi muhimmanci akan ra'ayin da saboda shi wani zai guje ka shi me alaka da siyasa ba ruwansa da addininka duk abin da kake in ba a nasa kake ba to ba ruwansa da kai kana cikin abokan gaba yan adawa in dai ba a gefen sa kake ba to bai kamata kai ko mai tallan addini ka saki addinin saboda wannan abun ba abin da ba shi da daraja a gurinka ba shi da wata kima addinin da kake talla yafi shi daraja ka tsaya ba ruwanka da kowa ka ilmantar dan wannan yazo ya ji a gunka wannan ma yazo ya ji a gunka sai ka kuma ka hada kan mutane sai zama mutane kana nusar da su cewa wannan abun ku saisaita shi lokacin da zaka yi mutane magana ku saisaita matsayinku dangane da siyasa in an san ba ka da bangare to an fi karba amma in an san kana da bangare in kai magana sai a dauka to da yan kaza kake ba da yan kaza ba don haka malami ya kokari ya nesanta kansa daga waɗannan al'amuran ba su da fa'ida ba su da amfani la a gare shi la ga al'umma Allah ya tsare mu sai ce wa alzim nafsaka bil istiqamati ka lazimta wa kanka istiqama ka tsayu daidai alama dalla alaihi dalil kullum ya zama abin da kake nema ina dalili ya nuna dalilin qur'ani dalilin hadithai dalilin manhajin magabata da suka gabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakuni al'amru fil mustaqbali khairan ila khair in an yi haka to lamari zai zama alheri bisa alheri bisa alheri alheri zai ta zuwa in ku an karkace sai a koma kamar wacce magana da ya faɗa la in akhaftum yaminan wa shimalan to kun ga an bar istiqama zaka kullum ka tsaya akan hanya tsakiya kuma sannan ra'ayinka ka zama kana cikin masu daidaito a ra'ayi kar ka zama mai zafi da yawa kar kuma sanyinka ya zama yayi sanyin da har za a yi sakaci a addini kullum a daidaita a tsakiya tsakiyan nan a nan ne lamari yake daidai kuma insha Allah za a fi dacewa ka tsaya akan hanya kar ka karkace saboda neman duniya ko saboda neman shuhura ko saboda neman wani matsayi a wannan rayuwa wanda ko ka samu zai zo ya gushe domin da wani bai gushe ba da kai baka samu ba lamarin nan na duniya da position na duniya da kuɗi da matsayi gida mota mata menene duk wani abu ne da kafin kai an yi waɗanda suka yi sama da abin da kake so ka samu kuma yanzu ba sa nan sun tafi ko suna nan kuma Allah ya canza musu ba su bane yanzu nawa ake samun mai mulki yana nan yanzu wata ran ba shine akan mulkin ba nawa ake samun mai kuɗi Allah ya jarrabe shi yanzu ba shine mai kuɗi ba nawa ake samun mai ƴaƴa da yawa sun mutu mai dukiya duk babu duk lamari ne na Ubangiji amma in ka tsaya akan harkar addininka da ilimin addininka ka ilmantar da mutane babu son zuciya zaga Allah maduki zai tsare maka mutuncin hatta a duniya amin wannan zance ko ba ka ina jin darasin da ya gabata ko cewa idan mutum kamar da magabata sukan ce in mai riko da addini mai ilimin addini ya tsaya akan karantarwar addinin da ilmantar da mutane addini ya kyale wannan duniyar to zai ga duniyar za ta zo ta biyo shi za ta zo tana neman sa ita tana kin mai neman ta ne amma mai kin ta kuma neman sa take zaka sai ga Allah maduki ya tsare ma mutunci ba za ka ga kana bara ba za ka ga kana zubda mutuncinka ba saboda mai ka tsaya inda Allah ya ce ka tsaya amma da ka koma shigan nan fitan nan ka fada nan roko nan fadawa can zubda mutuncinka nan to sai Allah ya barka da dabaraka da barace barace kuma mutuncinka ya zube ilimi bai fa'ida ba kuma mutane ba su samu abun koyi ba Allah ya tsare amma idan azuma tafarruqu yace amma idan rarrabuwar kai ta girmama wa da'ufat al-istiqamatu min al-qurra'i tsayawa daidai yayi rauni daga su makaranta bi khususihim su a ainihin su ma'ana su ake magana dama akan su ake bance in dai masu ilimi istiqamar su ta raunana kamar da wani malami yake wa'azi ga daliban ilimi yace wani abu da ya lura da shi a zamanin yanzu daliban ilimi masu wa'azi masu ilmantarwa a zamanin yanzu maimakon su zama abin koyi ga mutane sun zama matsala yace kaɗan za ka samu waɗanda suke dagewa akan as-sunanur ratiba as-sunanur ratiba wadannan sun kun san as-sunanur ratiba dai sunnonin nan wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin su raka'a biyu kafin al-fajr raka'atay al-fajr kenan raka'a hudu ko biyu kafin az-zuhr da raka'a biyu bayan az-zahr raka'a biyu bayan maghriba raka'a biyu bayan isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin wannan kullum sai yayi su yanzu ga daliban ilimi da yawa ba ruwan su da wannan ana waje ana hira ana jira aje kada kamace sallah sannan a shigo masallaci wani kuma mai wa'azi ne mutane suna kallon irin waɗannan abubuwa daga sun ga mutum baya damuwa da yan nafilfilin nan su azumin nan da meye ba yi zaka yi don su gani ba amma mutane suna kula da mai ilmantar da su fiye da yadda suke yadda kake tsammani suna ganin shin yana yin abin da yake faɗa ko baya yi to in aka samu aka dace yana yi to zai karfafa wa mutane su riƙa yi in ku baya yi sai ga cewa mutane sun raunana daga abin ko abin dama ba da gaske bane fadar ce kawai tafi muhimmanci ba aikin ba to mu yi kokari da Allah daliban ilimi mu fi kowa lazimtar abin da yake shine daidai na'am kamar da kullun nakan fada ba mala'iku bane mu dole ne mutum zai kuskure dole ne zai yi wani abu wanda ba daidai ba loka hazunubi duk ba zamanin mala'iku ba mala'ika bane mutum kuma ba annabi ba to amma idan mutum ba manhajinsa bane ma'ana ba tsayawa yake kullun akan haka yake ba kuskure ne ya faru wannan kowa ma zai bashi uzuri kowa ya san yadda dan adam yake to amma dai mu yi kokari mu zama abin koyi ga al'umma wajen abin da zamu aikata na alakar mu da Allah kada mu bari rarrabuwar kai ta mana tasiri kuma rashin istiqamar nan ya munana Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare yace wa humul ulama sune malamai talabatul ilmi ma abuta ilmi wa ahli alqira'ati bi umumiha da kuma masu karatu ta kowane bangare ma'ana malamai daliban ilimi da kuma makaranta masu kowane irin karatu nan karkace an ce makaranci ka dauka iya alaran ma ake nufi mahaddicin qur'ani a'a ana nufin duk daliban ilimi masu karatu kowane bangare mutum yake karantawa a ilimin addinin musulunci yace fa innahu yahsulu min almafasid bi qadri ma khalafu to gurgudan sabawar da suka yi na kan hanya suka karkacewa hanya to gurgudan barnar da za ta auku ma'ana girman saban su shine irin girman barnar da za a samu in saban su ya karanta to barna za ta karanta in saban su ya girmama to barna za ta girmama shine abin da yake nufi dan haka wajibi ne dalibai malaman ilimi malamai da kuma daliban ilimi a daure a kwatanta aiki a rika yi wa mutane ilmantarwa tare da kuma wato aiki mai kyau da bada misali babban bada misalin ba wai kai a waje a gun mutane ba kamar da nake faɗa babban abu shine ka samu istiqama tsakaninka da Ubangiji in kai da Allah kuka shirya wallahi karka damu da kowa duk duniya sai Allah ya ɗaukaka sun ɗaukaka ka duk yadda wani yake ja da kai baya son ka baya son ka ya rasa yadda zai da kai wala an ka shirya da Allah dole zai haƙura amma kar ka nemi kai ne zaka yi tallan kanka gun mutane su san me kai ko kai ta bada labarin kai ne kai kaza kai ne kai kaza da ba danni ba da yanzu an yi kaza duk irin wannan ba fa'ida a cikin ta ba fa'ida mutum ya tsare mutuncinsa yayi abin sa don Allah Allah ne zai isar da sakon abin da kake a boyen sai mutanen ko ba su sani ba za su ga mutuncinka da darajarka wannan shine babban abu in mutum ya gane wannan ya huta Allah ya tsare mu dazu nake ba da labari wani malami da yake yin nasiha akan daliban ilimi su guji jin haushi in ba a kira su da wani lakabi ba misali mutum ya yi karatu ba a ce masa malam ba ko akarmakallahu ko sheikh ko a ce ko lakabin academic lakabi a ce doctor ko makamcin wannan in ba a faɗa ba sai ransa ya ɓaci wai kowa ne bai san matsayina ba ne irin wannan ba ka buƙatarsa ba buƙata ba buƙata to shi ne haike ba da labarin wani malami irin an gayyace shi lecture sai an ba da CV ɗinsa na san akan irin a zamanance yanzu haka ake sai a karanta CV ɗinsa wani an haife shi a gari kaza yayi kaza yayi kaza yayi karatu a wuri kaza ya rubuta littafai kaza yayi kaza ya conferences guda kaza ya rubuta littafai kaza a wata ƙasar ne ba a nan ba ne shine sai malamin wai an zo irin wannan ana karanta nasa sai mai karantawa ya tsallake wasu abubuwa bai faɗa ba shine ya dauki biro da takarda ya rubuta wasu abubuwa yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ya dan tura ta kasan tebur aje a bawa MC ya karanta shine malamin yake cewa yana mamaki mai ilimin addini a ce zai irin wannan aboko da ma'ana yi shi boko da ma ba ruwansa da ikhlasi ana yi ne dama don neman duniya yauwa amma wanda yake ilma shi kansa in ka kyautata niyya kuma Allah zai baka lada a kansa shi har ga karatun bokon to amma mai ilmantar da addini yana son a bashi matsayin shi ne kaza ko ya yi professor an manta aka kira shi doctor sai ransa ya ɓaci wai ba a sani ba ne sai ka je ko abokansa su je haushi ko nan da nan a rubuta ya fa zama doctor ko gaya musu ya fa zama professor duk ba irin wannan ba bukata mai yi don Allah ba ya bukatar wannan za ka ayi kokai don Allah mu fi kowa tsabtace ayyukanmu daga irin waɗannan abubuwan kada mutum ya tsammanin yana da tarin ayyuka ran kiyama ya duke neme su ya rasa don wannan abu yana cikin abin da ke sa aikin mutum ya zagonye a neme shi a rasa Allah ya hana saboda an yi shi ba don Allah ba Allah tsare mu Allah ba mu ikhlasi to sai ce wa huna lafitatun fi kalami Hudhaifa nan ga wani abin jan hankali shine lafita abin da yake yalfitun nazar zai jawo hankalinka abin da zai jawo hankali daga cikin zancen Hudhaifa fi qawlihi da yake cewa fa in akhadhtum yaminan wa shimala idan kuka riƙe kuka yi dama ko hagu kuka bar tsakiya yace li anna sirata wahidu domin kuwa ya faɗi wannan ne saboda ita hanyar ɗaya ce hanya ba biyu ba ce a musulunci wajibi kowa ya sani hanyar gaskiya ɗaya ce ba da yawa ba ce akwai wannan tattaunawar abun masu falsafa masu philosophy shin wai akwai wani abu mai suna gaskiya kuma gaskiyar ma da gaske gaskiya ce kuma gaskiyar guda ɗaya ce ko ba ɗaya ba ce philosophers can tsofi Greek philosophers duk sun yi rubuce-rubuce akan wannan to mu a musulunci wanda duk ya bi musulunci ya yadda da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaskiya guda ɗaya ce a cikin lamurran da babu saɓani akwai maganar Allah ƙuru-ƙuru akwai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙuru-ƙuru to in dai an same ta to maganar kowa aje ta ake inda ba maganar Allah ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu sabo ya auku shine malamai za su yi tadawuli a yi abin da ake kira ijtihadi to anan babu matsala mutane su saba zai iya yiwuwa a samu ikhtilafi na tanawu'i sabanin tanawu'i wannan ya faɗi wani abu wancan ya faɗi wani abu sun saba a lafazi amma sun daidaita a ma'ana wannan babu matsala wannan sai a iya cewa maganar ka gaskiya ce maganar wani ma gaskiya ce amma in akwai maganar Allah ƙuru-ƙuru akwai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ta saba wannan ba magana ba ce don haka ka tsaya a guri guda hanya ɗaya ta Allah hanya ɗaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ko aka karkace aka yi dama ko aka yi hagu to an samu matsala yace wasaliku fihi mai bin wannan hanya mai kakkiya idan akhadha yaminan in yayi dama au akhadha shimalan ko yayi hagu ma'anahu to abinda ake nufi kharaja an zalika ya bar wannan tsakiyar ne hanyar ya bari daga kaji an ce yayi dama to ya bar hanya yayi hagu karka kalli dama a matsayin dama gefen albarka ne hagu kuma rashin albarka ba wannan ake nufi ba ana nufin rabuwa da tsakiyar tsakiyar ita ce daidai kada ka batta a bangaren ilimi ka tsaya tsakiya a bangaren aiki ka tsaya tsakiya bangaren da'awa bangaren amurbi ba bangaren mu'amala da mutane bangaren san haɗin kan mutane duk ka tsaya a tsakiya a hanyar daidai Allah ya sa mu gane to sai shi kharaja min da an dalika kharaja an siratil wahidi ya fita daga hanya guda ɗaya kharaja an dalika tariqil wahidi ya dai bar wannan hanya guda ɗaya fa ya'khudhu yaminan sai ya dama fala budda an yakuna fi hawa in yayi daman nan to babu makawa lalle a cikin son zuciya yake ya bar hanya madaidaiciya wa ya'khudhu shimalan fala budda an yakuna fi hawa in yayi hagun nan to ba makawa son zuciya ya bi kada ya bari kuwa ya bi son zuciya son zuciyar da yake asalinta ko shubuha ce ko kuma sha'awa shubuha da za ta sa masa kokonto a addini ya koma bid'a bayan yana sunna ko kuma sha'awa ta neman duniya sha'awar abinci, sha'awar farji, sha'awar matsayi da kuma wani al'amari dai na duniya. Kar ya bari ya raba shi da wannan hanya ta tsakiya. Li hadha qala, don haka ne ma yace, fa in akhadhtum yaminan wa shimala, in kuka riki dama ko hagu, faqad dalaltum dalalan ba'ida. Kaga bai sifanta shi da dalalan sagiran ko qariban ba, yawwa dalalan ba'idan, an yi nisa da hanya, saboda hanyar guda ɗaya ce, la tata'addadu, ba guda biyu ba ce, ba uku ba, ba miliyan ba, yawwa. To sai ce, wa hadha minhu rahimahullah fihi at-tahdhiru ash-shadidu min al-iltifati 'an at-tariq. A wannan bayani nasa radiyallahu anhu, akwai tsoratarwa mai tsanani ga malami ya waiwaya, ya karkace, ya fandare daga hanya madaidaiciya. Waltizamul manhaji, da kuma wato tsoratarwa daga kaucewa hanya, da iltizamul manhaji alladhi kana alayhi salaf, da barin hanyar abinda magabata na kwarai suke kai. In an ce magabata na kwarai, kullum abinda ake nufi shine sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai, waɗannan al-qurun al-thalatha al-mufaddala, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yawwa, waɗannan su ne fiyayyun zamani, saboda bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo akan yabansu. Daga an ce as-salafu salisu ake nufi, ba sa haduwa akan batar. Naka duk lokacin da ka samu ayar Qur'ani, ka samu hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ka nemi kuma yadda waɗannan bayin Allah suka fassara, yadda suka tafi, ita zaka tafi insha Allah, sai ka zama kana inda su ma suke. Sannan yake cewa ridwanullahi alayhi wa ma dawwanuhu, da kuma ka tsaya akan abin da suka rubuta, fi aqaidihim, aqidunsu al-mubaraka, masu albarka, min al-ilmi wal huda, na ilimi da shiriya. Magabatan nan sun yi rubuce-rubuce da yawa. Tazu da safi a wani darasi muna maganar littattafan malamai da suka rubuta a fage daban-daban. In ka duba irin yadda Allah maɗauki ya sa musu albarka a lokutansu da har suka yi rubuce-rubuce, sai kai mamakin wani lokaci suka samu suka rubuta. Irin su al-Imam an-Nawawi, wanda rayuwarsa duka ba a wuce shekara 40 ba, amma ya yi littafan da Allah ya sanya musu albarka, adadi kuma mai yawa. Irin su Malam Ibn Hajar, su Suyuti, haka ka dauko kafin su ka dauko su Ibn Taymiyyah, ga sun zauna sun yi rubuce-rubuce. Har nake ba su da labarin Ibn al-Jawzi, yana ba da labarin da hannayensa yake cewa da yatsun nan nasa ya rubuta mujalladi 2000 da yatsun sa wannan. Da wannan yatsan haka ya rike alƙalami mujalladi, an ce mujalladi shine littafi haka guda 2000 a rayuwarsa ya rubuta. Yace akwai al-madrasatu an-nizamiyya, suna da library, akwai littafi ya kai 6000 a ciki. Yace ba littafin da bai karanta ba. Yace a rayuwarsa in aka ce ya karanta littafi 20,000, ba mamaki. To haka suke a lokacin, kuma fa da talauci, da talauci, ba computer, ba ashamila, ba internet, ba Google da za ka yi sacin nan da nan ya baka amsar wani abu. Littafi ne, sai ya yi tafiya daga Baghdad, sai ya tafi Sham, ko sai ya zo maka ko Madina, sannan ya samu ya ara, ya ara a ce ba za a bashi ba, sai ya kwafa. Akwai shaguna, dama shago ne, yadda ake shagon sai da abin nan biredi da madara a yanzu, haka kuma akwai da shagon rubuta littafi. Akwai nusakh, su aikin su su kwafi littafi, sun iya rubutu, sai ka dauko littafi daga wurin mai shi, sai ka kawo musu, ka ce a kwafe min wannan, sai ka biya da kudin tawada, da kudin takarda, da ladan rubutu, sai su gama sai su baka, sai ka tafi garin ku da naka kwafe. Da haka ake wahala, duk malamin da ke ji su Bukhari, su Muslim, su Ibn Taymiyyah, duk da haka suka sha wahala suke wannan ilimin. Amma Allah ya sanya musu albarka. Mu yanzu muna da internet, muna da shamila, da kabinci ka samu abu, amma albarkar karatun babu. In ka kwatanta da tasu, ba ina nufin ta kowa ba albarka ba, amma dai ba irin tasu ba. Kuma abinda suka rubuta ɗin nan, ku duba, har yanzu shi ake alfahari da shi. Abinda suka rubuta shi ake nema ma a yi ƙoƙari a kwafa, a gane, a karanta, a fahimta, kuma a aiki. Allah ya samu dace. Za ka yi uwa, mu yi ƙoƙari mu yawaita karatu, mu yi karatu mai amfani. Ilimin musulunci yana da faɗi, yana da zurfi fiye da duk wani fage na duniya. duk ilimin da wani zai ba zai dillittafan da zai karanta a kowanne fanni na duniya na karatu kar ku ce ina rena ilimin boko ba wannan nake nufi ba amma bangarorin ne da suke hada ilimin addinin musulunci suna da yawa da fadin da sun fi diga da kake tsammani mutum zai iya zama professor a wani fili da sauki ya karance kusan dillittafan da aka yi a wannan fannin wanda suke ake da su yanzu a duniya amma a musulunci ba zai yiwu ba ko su ibnu taymiya da kuke ji ana fada din sun karanta kaza sun karanta kaza ba su karance kuma dillittafan duniya na zamanin su a zamanin nasu ma to ballanta na yanzu an samu karin wasu littattafai din bayan sun mutu sai dai mutum kowa yayi nasa in ka bo yanzu fagen tafsiri kaga adadin littafan da ake da su a tafsiri kawai ka bo gun hadisi bangarorin sa daban-daban kaga littafan da ake da su sai kaga zai wahala a ce ka iya gama karance wasu littattafan sai dai kowa yayi nasa kai don Allah sai Allah sanya maka albarka kuma sai kaga kana rikewa babban abu in kana yi don Allah kana da kwakwalwa kuma to Allah sai ga Allah maduki ya kara maka albarka wajen fahimtar karatu da rike shi fiye da yadda mutane suke tsammani ita kwakwalwa baiwa ce Allah ya yi yanzu a bayan mu waɗanda duk sun lankome mu a duk abin da muke faɗi wani daga ya ji abu sau ɗaya shikenan ya rike to idan ya samu shiriya ya samu koyarwa ya samu tarbiya daga hannun malamai sai kaga an zo an yi malami babban nan gaba amma aka bar shi ba a bashi goyen baya ba haka ya kasa karatu ya kasa samun irin tarbiyar da ya kamata to sai a zo a yi hasarar kwakwalwa mai amfani Allah dai ya samu dace mu ci gaba to ya gama da wancan athar na Hudhaifa babban abin da yake ciki zan kara samun nima da yar nasiha ta karshe don Allah ɗaliban ilimi mu ɗauki nauyin wannan al'umma ɗin babu lokacin da muke da buƙatar malamai da za a yi koyi da su irin zamanin da muke ciki mutane abubuwa da yawa sun ɗauke musu hankali musamman zamanin sadarwa ɗin nan abubuwa sun yawa kowa ka same shi yana tare da wayarsa buɗan nan fita nan shiga can kullum group ya shiga wannan group ya fita wannan group kwakwalen gaba ɗaya an kwace mana su malamai ba su da tasiri akan mutane sosai irin da to mu yi kokari mu samu hanyoyi da za mu tarbiyyantar da samari da ilmantar da su ta hali mai kyau da jansu a jiki ba ta hantara ba ta wa'azi mai fahimtarwa mai kyau mai nusarwa mai kwaɗayi wanda a kana jinsa akwai kwaɗayin shiriya to irinsa ake so yanzu Malam bin Baz ya mana nasiha a wannan shekarun kafin ya rasu yana cewa ya kamata ɗaliban ilimi su sani zamanin da muke ciki zamani ne da jahilci ya yi yawa a gun mutane don haka duk mai son ya ci nasara a da'awarsa lalle ya zama mai sauƙin hali mai sauƙin lafazi in ba haka ba mutane ba za su fahimce shi ba mutanen ba su ɗamfaru da malaman sosai ba ta yadda in malamin ma ya ɓata musu rai za su tsaya su ci gaba da haƙuri da shi wani daga malami ya ɓata masa rai shi kenan sai ya bar masallacin ya bar zuwa karatun ya bar kaza gani yake ya yi masa alfarma ne ko ba haka ba ne yau don haka tun da mutane haka suke yanzu a bi su a hankali da lallamin Allah maɗauki ya bar su ba ana nufin cewa a kar a zafafa gurin buƙatar zafi ba mutum ya yi laifi ba wannan ake nufi ba amma dai da Allah sauƙin halin ya fi tasiri wajen jan hankalin mutane da karɓar abin da muke so mu gaya musu Allah ya sa mu dace qala ba'daha rahimahullahu malam muhammad bin abdul hab bayan wannan magana sai ya faɗi maganarsa ta ƙarshe ko in ce juzu'i na ƙarshe a wannan babi kun san fa har yanzu a babi na biyu muke a wannan littafi babin farko shine babu fadlil islam babi na biyu shine babin wujubi dukhuli fil islam to magana ta ƙarshe a ciki shine ya nakalto daga muhammad ibn waddah muhammad ibn waddah ibn buzay' ɗaya daga cikin malamai ne da aka yi shi a cikin magabata al-andalusi ya rasu 287 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam cikin malaman andalus ya zo mashriq gabashin duniya bagadada da kusa da su ya yi karatu kuma ya koma andalus ya ilmantar da mutane wannan maganar da malam ya nakalto ta daga littafinsa mai magana akan albida magana akan bid'a bawan Allah yana da littafi mai kyau da ya rubuta ne cikin daɗaɗɗun littafai da aka yi akan magana akan bid'a ta'arifinta bayaninta da kuma me ake nufi da ita da sharrin da ke cikin harkar bid'a to anan ne na kawo ta wannan magana yana cewa annahu kana yadkhulu almasjida cewa ya kasance yana shiga masallaci nan yana nufin Hudhaifa Hudhaifa ibn al-Yaman kin ba shi Muhammad ibn Wadhah din ba dan Muhammad ibn Wadhah kamar da na faɗa a karni na uku ya rasu ya rayu kuma ya rasu shekara ta 287 to yana zancen Hudhaifa ne Hudhaifan yakan shigo masallaci fa yaqifu ala al-hilaqi sai ya tsaya akan wato halaka halaka ta daliban ilimi da suke karatu a masallaci akan samu halaka kamar zaman mu ma nan zaman da muke halaka ce ce akwai wani kuma wani wurin ana wata halakar ana qur'ani can ana hadisi can ana kaza duk ana nufin dai inda mutane suka zagaye suna daukar ilimi to Hudhaifa sai ya leko masallaci sai ya dubi mutane a wannan halaka halaqat ko al-hilaq da ya leko fa yaqulu sai ya ce fa dhakarahu sai ambaci waccan magana ma'ana wa'azin da yawa malaman a lokacin da suke neman karatun ne wadancan qurra'u ya ma'ashara al-qurra da ya fada ya fade ta ne akan daliban ilimin a lokacin da ake karatu kamar yanzu ne wani ya zo sai ya ce mu dan saurara sai dan kalmomi ya ce dan Allah aji tsoron Allah ai kaza ai kaza ai kaza ai kun ga wannan mahallin shi ya dace da irin wadancan maganganun da ya fada cewa a tsaya akan hanya in al'umma fa tana nan a cikin gari ku take jira sun zuba ido shiriyarsu tana da alaka da shiriyarku batansu da lalacewarsu yana da alaka da lalacewarku don haka in kuka tsaya akan hanya to mutane za su shiryu in ku kuka yi dama ko kuka yi hagu kuka rabu da hanya madaidaiciya to al'umma za ta halaka ku kuma ko in ce al'umma amana sai a wuyanku to kun ga duk wannan shine nasihar da yake to ya zo masallaci sai faɗi wannan fadakarahu yani ya kulu ya ma'asharul qurra ya faɗi wannan magana ila akhirihi har zuwa ƙarshenta wal hilaqu yace hiya hilaqu talabati al-ilmi shine wurin daukar ilimi hilaqu durusil ilmi inda daliban ilimi suke zagayewa su dauki ilimi hilaqul qurra'i ina ne fassara mana ita ne inda masu makaranta sukan zagaye su dauki karatu ya qara'una alquran suna karanta alquran ila akhirih da kuma azuwa ga shiri ma'ana sauran littattafai da sauran su wa qala sannan yace ya'ni muhammad ibn wadhah shi muhammad ibn wadhah da yace gaba yake cewa fi kitabihi a cikin littafin nan nasa al-ma'ruf sananne al-bid'u wan nahyu anha sunan littafin sa kenan yana cewa anba'ana sufyan ibn uyaynata sufyan ibn uyayna ya ba mu labari an mujalid daga mujalid ibn sa'id wannan da'ifi ne a gurin malamai an sha'bi daga amir ibn sharahil ash-sha'bi a cikin tabi'ai an masruq ibn ajda shi ma sananne daga cikin daliban Aisha yana da ruwaya daga Aisha Ash-Shami duk waɗannan dai thiqat ne banda mujalid to amma kuma wasu malaman sun ruwaito wannan riwayar wannan hadithin ya inganta ta wata hanyar daban ba iya wannan ba don haka dai hadithin ingantacce ne koda wannan isnadin akwai matsala a kansa qala yashi qala abdullahi abdullahi yashi ya ibn mas'ud wato abdullahi ibn mas'ud to mun shiga mun gama da zancen Hudhaifa yanzu ga wani zancen kuma daga Abdullahi dan Mas'ud mai Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa yana cewa laysa amun illa walladhi ba'dahu sharru minhu babu wata shekara sai face wadda za ta biyo bayan ta tafi ta sharri duk shekarar da ta wuce to mai biyo bayan ta tafi ta sharri ma'ana wadda ta wuce din tafi wani abu na alheri fiye da wannan da take biyowa la aqulu amun amtaru min am abinda nake nufi ku fahimta ba ina nufin wata shekara tafi wata shekara yawan ruwan sama ba ba maganar ruwan sama za ku kalla ba ka san wasu abin da suke kallo kenan ce wannan shekarar tafi wannan albarkan an ce wata tafi sharri sai a ce ta bayan saboda an samu ruwa sosai mai zuwa kuma ruwan sama ya yi karanci a'a ruwan sama yana da ka'idarsa daban gaskiya ne Allah yakan azabtar da al'umma in ta saba masa ya ki zuban mata da ruwa amma al'adar abu yadda Allah ya saba mu'amala da mutane yakan zubar da ruwansa ko dan dabbobi in mutane suna sabo haka kar a kalli wannan a ce koyaushe shine abun dubawa shi yasa nan ma Ibn Mas'ud ya faɗi cewa ba ina nufin wata shekara ta fi wata shekara ruwan sama ba wala amun akhsabu min am, ba kuma ina nufin wata shekara tafi wadata akan wata shekarar ba. Akhsab maganar ayi noma a samu amfani me yawa shine ma'anar abin nan, abin khisb, wato ya zama cewa wannan shekarar amfanin gona ya yawaita fiye da wata shekara. Yace ni ma ba wannan nake nufi ba. Wala amirun khairun min amir, bana nufin shugabawa ne yafi shugabawa ne, ta yadda za a ce zamanin shugabawa ne da ya gabata an samu adalci, wanda ya biyo bayansa an samu zalunci, ko kuma a ce na da yafi zalunci, wannan yafi, ya abin ya zama haka. Yace duk ba wannan yake faɗa ba. Kasan galibin mutane mu fasarar da mukan ɗauka in an ce zamani ya lalace, waɗannan abubuwan da Ibn Mas'ud ya ce ba su ɗin ba, galibi mu su muke nufi, ko ba haka ba ne? Akwai ruwan sama, akwai tsada, shugabanni masu adalci ko masu zalunci, wannan shi muke kallo. To bari mu ji shi me ke nufi. Ibn Mas'ud ya ce lakin abin da nake nufi zahabu ulama'ikum wa khiyarikum, tafiyar malamanku da zababbun mutanen kirkinku. Thumma yahduthu aqwamun, sannan bayan malamai sun mutu, mutanen kirki salihan bayi waliyan Allah duk sun mutu, sai mutane su zo, wasu mutanen su zo, yaqisuna al-umura bi ara'ihim, suna qiyasan lamari da ra'ayoyinsu, sun bar ilimi. Fayuqdamu al-islamu, sai a ruguza musulunci. Wa yuthlamu, aji masa rauni, aji wa musulunci rauni, a ruguza shi, a lalata shi, a halaka shi, saboda me? Babu malamai waɗanda suka san ilimi. To anan musifa take, ba a maganar abinci da abin sha da ruwan sama da shugabanci. Amma yanzu mu tunaninmu galibi a ina yake kan waɗannan abubuwa uku. Duk matsalolinmu ma na siyasa galibi a duniya yanzu duk an mai da hankali akan waɗannan abubuwa. In ana zancen siyasa dama kowa zancen economy ake. Yau yaushe za a zo a gyara economy, yaushe za a yi kaza, yaushe za a yi kaza, wani shugaba ne ya fi kaza, wani shugaba ne ya fi kaza. Zancenmu galibi in ka shiga yanzu duk fora da ake tattauna akan abubuwa, zancenmu baya fita daga waɗannan abubuwa. Gyaran rayuwar mutane a addinance, ina labarin ilmantarwa, ina labarin shiga aljanna, duk ba cikin abin da wani yake faɗa. Ko ka taɓa jin wani mai neman a zaɓe shi yana campaign, ya jama'a za mu yi muku kaza ta hanyar shiga aljanna? Zai ce dama ba harkarsa ba ce, ko ba haka ba ne? To amma akwai abubuwan da za a iya yi. Kun ga abin da Ibn Mas'ud ya ambata a nan, magana ce ta malamai da mutanen kirki, da haka ake gwada zamani na kirki da zamani na banza. Yanzu ku duba ku gani, in aka ce maka malamai, manya-manyan malaman da muka tashi da wayenmu muka san su, ko a duniyance ko a Najeriyance, duk ran da aka ce ɗaya ya mutu, a baka aiki ka zaɓo wani irinsa wanda yake akwai shi da rai, akwai, sai an sha wahala. Haka ne ko ba haka ba? Ka duba duniya, tunda aka rasa manya-manyan malamai, duk malamin da ya tafi sai ka ga a bayansa da wahala a samu irinsa. In dai ya gawurta sosai, ya yi fice wajen ilimi, ga tsoron Allah, ga littafai, ga ilmantarwa, to yana tafiya, sai kuma ka nemi irinsa ka rasa. Dan Allah, haka ne ko ba haka ba? To wannan shi ake nufi da duk wani zamani na bayansa ya fi su sharri. Kuma in ka tafi har zuwa nan gaba, yanzu za ka ga a zamanin yanzu ka iya cewa ba haddace-haddace ne babu ba. Ko? Yanzu muna in ka ɗauki abin iya a Najeriyance, ba sai an faɗi sunaye ba. Akwai manyan malaman da suka tafi, daga ran da suka tafi har yau an rasa irinsu, wajen kyan halinsu, wajen jan mutane, wajen duk babu. Amma a yanzu za ka samu waɗanda suna da haddace-haddace fiye da nasu. Amma kuma ina albarkar ilmantarwa da hali mai kyau irin na waɗancan ɗin? Babu shi, ko ba haka ba ne? In ka ce ina masu haddace kaza, yanzu makarantarmu na Ƙur'ani yanzu ba ƙaruwa suke ba, ana musabaka? Musabaka tana amfani, an samu mahaddata. Amma kuma da matsalar ta ɓangaren ikhlasi ba irin na makarantar da ba. Ana yin musabaka don a samu kujerar haji, ana musabaka don a samu kyauta, ana musabaka a samu kaza, a samu kaza, a samu kaza. Kuma wannan niyyar tana cikin abubuwan da ke ɓata aikin da mutum zai. Alhamdulillahi an ci gaba ƙarin makarantar da ba musabakan nan, yadda duniyar nan ta mamaye mu da kudai da karkata zuwa ga harkar duniya wala da alarammomi sun bar karatu da yawa amma alhamdulillah yanzu akwai alarammomin suna nan ana yin karatu to amma musabaqar ta taimaka karatun qur'anin ya ci gaba sai dai kuma abin da ke cikin zuciyin Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata mana shi Allah kyautata mana to wannan shine abin da mallam ko in ce ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إكي مغانا أكي إيشي هذا الأثر من ابن مسعود فيه عظيم فقه الصحابة أكي جرمان فقه صحابي أو أنه مغانا كما فقه بني فهمت من زلفي سوسيد ابن مسعود فيما يصلح الناس دنغانا دا أبن ديكي شيني مجال متاني ويقيم الأمة على قوتها ya tsaya al'umma akan karfinta wa ala istiqamatiha ta tsaya akan hanya wa ala haibatiha da kurjininta al'umma da kurjininta ana samun ta ne da wannan abu da ilimin addini da kuma tsayawa akan hanya wa ala istima'iha da kuma tattaruwarta da hadin kai yanzu kun ga ba zancen yawa bane in zancen adadin yawa ne al'ummar zamanin yanzu sun fi zamanin sahabbai yawa ko ba haka bane amma kuma ba halin mu iri ɗaya da su ba su halin su daban ina mun yi wannan zancen in kwanan nan cewa ku duba irin halin mu ne yanzu wajen rike amana wajen aikin kirki wajen jagorancin mutane wajen tsoron Allah din kawai in mutun ya buya da bambanci da zamanin magabata salihan bayi na wancan zamani don haka da shi ake auna girman al'umma da kurjininta da hadin kanta da kuma zamanta akan alheri amma daga an ce ba malamai kuma musamman ta bangaren abin da ya shafi yadda addinin ake kawo masa hari a lalata shi hanyoyin lalata addini yanzu sun yawaita ta inda mutum bai tsammani ba wani abun ma bai kamata a bada labarin sa ana ta kawo hari daga waɗanda ba musulmi ba a cikin musulmi kuma daga masu hanyoyin bid'o'i daban-daban kullun harin su wannan hanyar dai asalin musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi ba a san abin shi wanda yake kansa kullun shine abun ayaka haka ake wannan kuma dama ita ce sunnar tintini haka sunnar Allah take a cikin mutane to yanzu yadda abun yafi yawa in daliban ilimi ba su tsaya sun yi ilimi mai zurfi akan abubuwa ba to hakika za a shiga za a halaka nan gaba musulunci fa zai ƙara zama bako samari yanzu abin da suka sani shine addini nan gaba sai a zo a rasa shi yanzu ku duba yanzu yadda samari mafi yawan su hankalin su ya tafi kan harkar bal da fina-finai wannan bala'in yayi yawa ya wuce duk inda mutum yake tsammani in ba wannan zancen za ka kawo wasu ba kwata-kwata ma ba ruwansu ma da kai zancen ya zo makaranta ya saurari wani abu kaɗan ne daga cikin mutane suke yana da a ce akwai wata hanya da za ka taro duk samarin garin nan a ce suna wannan wurin za mu iya zama a nan wurin ba zai yiwu ba ana can ko ana kallon dambe ana kallon kokowa ana kallon shaɗi duk waɗannan abubuwan sai ga an fi mai da hankali a kansu amma daga an ce karatu sai ga ina yana tahowa ma sai wani ya ja shi sai su yi wani wuri sai shedan ya ce da Allah ka tafi mun ai daga baji za ka ji yanzu ana turawa ma ta wayoyi za ka samu shi ma kuma wancan ana turawa ta waya amma sai ya je ya gani ku duba da yan bal dinnan suke kuɗi yanzu me dalilin kuɗinsu ku ne kuke patronizing yawa za a sai abin nan tashoshin da sai ka biya ka gani a gidanka wannan kuɗin da kake biya wa su DSTV da me duka da commission waɗancan abubuwan a ci kuɗin shiga stadium ɗin da menene da ba a samun su da yanzu sun daina ballin a matsayin sana'a Allah ya kyauta dai to dai akwai wajibi akan malamai a tashi tsaye ba so ake a koda a mai da mutane su zama mala'iku ba amma dai gaskiya adadin waɗanda suke istiqamar su tsaya akan hanyar kullun raguwa yake a yi ƙoƙari ɗaliban ilimi kuma a ci gaba da yaɗa ilimi da karatu da jan hankalin mutane Allah ya samu dashi ya ba mu ikhlasi cikin abin da muke faɗi qala laysa amun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu babu wata shekara da za ta zo sai face mai biyo ta tafi ta sharri ya'ni anna kullu amin yakunu ma ba'dahu sharrun minhu duk wata shekara to wanda ta biyo bayan ta tafi ta sharri to mallan zai wata tambaya yace wa hal hadha ash-sharr yakunu fi ma'ayish an-nas cin wannan sharrin a rayuwar mutane ake nufi abinci aiki irin dai abin da ake kwatantawa yanzu a mizanin siyasar zamanin yanzu political economy duk lokacin da ake tattauna abubuwa irin wannan zancen da ake shine me adadin marasa aikin yi yaushe za a rage adadin marasa aiki su samu aiki kowa ya samu aiki tattalin arziki ya habaka wannan fa ba su kansa ake ba abin alheri ne kuma ana neman sa amma himmatuwar sa bata kai himmatuwar imanin mutane da gyaran su da gyaran alaka su tsakani da ubangiji ba shi da abin da kawai nake nufi amma yana da muhimmanci hal yakunu fi arzaqin nasi zancen abinci ake yi da arziki hal yakunu fi ma'akilihim wa masakinihim a fi masakinihim zancen abinci ne da masauki da mazauni hal yakunu fi duwalihim zancen kasa ne fi umara'ihim zancen shugabannin su ne yace ma fiqhu ibn mas'ud li hadha ash-shart menene fiqhu ibn mas'ud da wannan sharadi me yake nufi qala sai yace la aqulu ni ba ina cewa hadha min at-tashwiqi wannan yana daga cikin hanyar da zaka sa mutun ya kwadaitu zuwa ga zancen ka da yace la aqulu kaza la aqulu kaza ma'ana sai ka saboda zaka kwadaitu ka jito menene tunda ka ce ba kaza bane ba kaza bane to menene to shine ake nufi da tashwiqi لا أقول عام أمطر من عام يعني أن المطر سيقل بأنا نفهم روازي رغبا عند روانا رغوا سبو دزنبي دا تنتين ما عندنا روان سما ينسي دي مشيوان أبو باسا كما قول روان سما إلن أبو بوان دا أكي ولا عام أخصب من عام المراعي ستقل واتو مكيايا دا دبو بي زاس جيسي أبنشي أتي وزاس زاس كالانتا بحك أكي نفي با والخصب سيقل أتي amfanin gona da abinda za a samu dai rayuwa ta yi dadi duka a ce shi zai raunana shine ma'anar sharri wala amirun khairun min amir ko a ce wani shugaba shine yafi wani shugaba alheri yani anna amira hadhihi sana a ce wai shugaban wannan shekarar yakunu khairan min amiri sanati almuqbila a ce yafi shugaban da za a samu nan gaba inda haka ne da an wani zai ce ai duk an samu tanakuzi ko ba haka ba shi sa har malami suka tattauna akan ina jin zai kawo mana maganar cewa inda haka ne ai akwai tambaya a nan Hajjaj ibn Yusuf ba zalimi bane yayi zaluncin sa bayan sa kuma sai aka samu Umar dan Abdulaziz shi yasa wasu kai tambaya Umar dan Abdulaziz ga adalci ga iya shugabanci da jagoranci da hakuri da mutane ba yana cikin manyan manyan masu adalci ko dai ya san shi to amma bayan Hajjaj yazo bayan Hajjaj yayi abin da yayi na zalunci to wasu sai suka ce in wannan hadisin za a dauke shi da wannan ma'anar ko hakuri na ce hadisi asali asar ne na Ibnu Mas'ud ko to amma ruwaya marfu'a gefan sa wannan gefan cewa wata alwani zamani ba zai zo ba sai wata shekara ba ta zo ba sai face wanda ta wuce ta tafi alheri mai zuwa kuma ta zama tafi sharri akwai hadisi marfu'i akan haka don haka zaka iya gina abin ka ce hadisi yauwa wani zai iya cewa ashe hadisin kenan ya zama an samu ta naqudi tun daga wani shugaban azzalimin ne ya fara zuwa daga baya kuma mai adalcin yabo an fahimci abu to shi yasa shi ma ibnu mas'ud yace ba wannan nake nufi ba don haka zancen sa in kun lura da shi maganar malamai da salihai da mutanen kirki in ko ka duba wannan ai kowa zai yarda wannan zancen shine gaskiya haka ne ko ba haka bane to shine sai yake cewa yani anna amira hadhihi sana yakunu khairan min amiri sanati almuqbila yani fi kalamin ibn mas'ud fi kalam ibn mas'ud wala anna ad-dawlata ko a ce ƙasa wata ƙasa fi waqtin ma yakunu ma ba'daha dawlatun aqallu minha ko a ce a zamanin wane wannan shugaban wannan ƙasar zamanin wane yafi zamanin wane misali shekaran ma'ana shugaban da zai zo nan gaba a wata ƙasa ko wace iri ce in ana wani shugaba yanzu to shugaban da zai zo nan gaba ya zama yafi sharri misali kar yace ba haka ake nufi ba yauwa yace wa hakaza لم يذهب إلى هذا ابن مسعود بيتفزوا جوانا مباهك يكين في بعض لأن هذه مسائل ودنن أبن ديشا فأرزكي دلوان سمد شوق بنشي مسألو لين يداولها الله جل وعلا ألا نيكي تنشن ذا سودان سزمو أزي أكم متان يأسا ونن من الهيري وطن من الهيري تزود قبايا من شر تاوشي ونكو وطنكم من شر تزو باينتا an fahimci abu wani lamari ne da Allah ke sanya shi ma'anan yudawiluha ai yubaddiluha mata sha haka yake cancanzawa yasa wannan anan yasa wannan anan wata kasar shugabansu mai adalci, wata kasar shugabansu azzalimi, wata shekarar kuma sai a canza, sai wannan kamar ya koma nan, wannan ya koma nan. Don haka wannan lamari ne da Allah yake yin sa ta wani gefe daban, ba a wancan layin yake ba. Allah sa an fahimci abu, yace wa rubbama azhara shay'an ba'da dha'fi, la alla Allah ma zai ya rinjayar da wani abu bayan raunin sa. Ma'ana wani abu mai rauni ya raunana, sannan daga baya sai a samu a ci gaba da daukaka, duk yana faruwa. To an nuna lokaci yayi, muna tsakiyar wannan zancen, insha Allah za mu tsaya nan darasinmu na gaba, sai mu tashi akan inda yace lakin laysa amun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu, mu ji karin bayani akan me ake nufi da wannan matsala insha Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana albarka a rayuwarmu, Allah ya bar mu da imani, Allah ya bar mu akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Dukkan zamanin da muke ciki muna roƙon Allah madauki ya tabbatar mana da alherin sa. Allah ya yassare mana, ya bamu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da albarka, da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya taimaki shugabanninmu akan yin abin da ke shine daidai a kowane lokaci, da kuma abin da zai zama amfani ga al'umma. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تو wannan shi a cikin karatun ne yake so ai masa bayani daga inda aka ce wa hadhihi fitnatun azima li'annahum yadhurruna bin-nas idha qalu ma lam ya'lamu. To ai mun yi bayani ko ya ce wai kuma malam ina so ka yi min bayani suwaye fuqaha'u. Ina jin dai wanda ya bi karatun yadda muka yi shin a wancan lokaci, ina jin ya fahimci dida dai, ina jin shi ma yana nan din ne, shi yasa ya yi tambayar Allah bai gane ba, ma bai sa a wani shafi ba ne, ban san wani wuri yake nufi ba. Allah mun daɗe da wuce wurin. Abinda da yake faɗa shi ne wannan fitina ce, domin kuwa ya durruna bin nasi idan kalu malam ya alamu. Inda na fahimci abin da yake nufi, duk inda aka ce mutane sun faɗi abin da ba su sani ba, to aiko fitina ce. Idan mutum ba shi da ilimi kuma sai aka tambaye shi, ko ma ba tambaya ba, ya faɗi abu ba yadda yake ba, mutane za su ɗauka ko ba su ɗauka ba? Za su ɗauka. To idan ya faɗi abin da ba daidai ɗin nan ba, mutane suka ɗoru a kai, gyara aka samu ko barna? Barna ce. To ita ake nufi. Don haka mutum ya kiyaye faɗin abin da bai sani ba a cikin harkar ilimi. Ilimin faɗinsa ya wuce a ce littafin da ka karanta ba wani ilimi ban da shi. Shi yasa ake son mutum ya riƙa tawadu. Me yasa kaga malaman suka fi tawadu? Saboda su sun san faɗin ilimin. Shi ne nake gaya mana da a shekarun baya a samartaka, duk lokacin da ana karance-karance wani abun, baka karanta littafi hudu ko biyar ba a rayuwarka, ko hudu ko biyar bai ba, wani ma baka gama daga farko har ƙarshe ba, wani ma iya wa'azi yake ji na malamai kawai, ba shi ya karanta ilimin da kansa ba, amma in ya tashi zai wa'azi, kai ka ɗauka duk duniya ba wata gaskiya ban da abin da yake faɗi. To wannan babu adalci a ciki. Amma sai ka ga mutum in ya je inda yake wurin karatu, ya ga malamai yadda suke karatu, to a lokacin sai fara tsorata. In kun san da yadda muke yi wasu abubuwa a shekarun tankara 35 zuwa haka dai wannan wajejen lokacin, za ka ga ahalari kawai ka sani, shi kadai muke karantawa. Ina tuna lokacin da ahalari mun yi shi sau 7 da a Birnin Kudu, mu yi shi mu dawo saboda ba wani kashfu shubuhati, wannan da kuke ji ana kashfu shubuhati, sau 7 muna yin sa, saboda shi ma ba wani littafin. Da duk littafin da zaka ji ana faɗa na aqidan ma daga Fathul Majid ba wani, ko Kano ka je Fathul Majid kawai zaka san daga cikin littafan tauhidi da ake ji da su. To a lokacin nan amma sai kaga mutum zai wa'azin da zai ce wani ya kafurta, wani kaza da kaza, wani ya kaza da kaza, ya shiga harkar siyasa, ya shiga cikin harkar mustam, komai ya sani, harkar fiqhu, harkar zakka, komai ka sa bakinka ka tafatawa. Amma idan ka je gun da ake karatu, ka ji malamai suna magana, to daga ranar sai ka zama matsoraci. Wannan shi ne. Amma da sai ka ga komai za ka iya yi. Shi yasa ƙaramin ilimi ya fi cutar da mutane a kan a babban ilimi. Dalilin da sa aka ce a yi karatun kenan, ai ta yi, ai ta yi, ai ta yi, baya karewa su ma waɗanda suka rubuta mana littafin ilimin ba kare musu ba basu gama duka ba wama utitum min alilmi illa me illa qalila to haka za a yi kai kawai abinda zaka lura da shi duk abinda zaka faɗa ka neman masa bigire ka tabbatar da kana da wani da ya riga ka kuma kamar da na ba da shawara wancan karo wani ɗaya daga cikin karatukan da suka gabata anan cewa dalibin ilimi in kana karatu sai ka hango wani abu da baka taba ji wani ya faɗa ba to ka zo ka tattara ƴan uwanka ku a cikin hira ku group discussion sai ka kawo musu ka ce ni ko a karance karance na gano kaza kuma haka kuka fahimta to a lokacin nan sai a ce maka sai a saita maka tunani ko kuma ku tuntubi waɗanda suka fi ku sani sai a tambaye su a ce dama abu kaza haka yake sai su sa ku akan hanya amma in a garin ku babu wanda ya kai ka haske sai kai tsammanin kuma kai kadai din kai ne kafi kowa kuma zaka bada fatawarka yadda kake so to zaka cuci mutane kai hakuri ka rika ittisali da sauran mutane sauran malamai mu yanzu yadda muke alhamdulillah mun zama yan gata malaman mu da suke Madina har yanzu bibiyar mu suke kuma alfahari muke ma muna jin dadi wani daga cikin su baya wata biyu uku zai bugo waya ya ake ciki ya wane duka in ce dai ba sabani in ce ba rikici ba abin da zai kawo wani abu na farraka duk irin wannan ba gata bane to kaga ka samu irin wannan ma a ce ga wani malamin yana bibiyar ka yana sanin me kake yi ya tambaye ka ya ake kaza kuma kai ma in kana da wata matsala sai kai ardinta yanzu amma kuma yanzu a Najeriya akwai kaza akwai kaza akwai kaza wace shawara za ku ba mu sai kaga duk ana samun mafita amma idan mutum a tsukin inda yake sai ya dauki cewa shi fa ba mai koya masa kaga akwai masu faɗin wannan yace duk garin nan ba ni da malami ba wanda ya isa inje in zauna a gaban sa to wannan abin tausayi ne wanda dukkan zai yana faɗin wannan to abin a tausaya masa ne yawa abin a tausaya masa ne ko a garin babu dan Allah ya daure je wani garin da ya yadda da su ya karo ilimi amma dai wannan zancen jahilci ne ba ilimi bane ba a alfahari da cewa baka da malami duk wanda ba shi da malami bai kamata a dauki karatun sa ba saboda shi ya koya wa kansa mai koya wa kansa ko matsala zai dauko zai fahimci abu ba yadda yake ba amma wanda ya samu tarbiyya a gun malamai aka ce a ai ga yadda ake karanta kaza me yasa ma fa'idar dama ko karatu za a fara saka a ce karanta wuri kaza wani daga jin tarkibin yadda yake karanta larabcin kasan ya san me yake amma in ka ji ya kasa karanta larabcin to wannan yana bukatar a gyara masa zama tun farko ma a koma kasa Allah ya taimake mu ai hakuri da juna ai hakuri Allah ya sa mu dace ina ga matsayin haka الله يسر من الأمر بارك الله فيك